والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين وعلى والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله.
باب الزام تنسيه باب الخوف من الشرك. باب الخوف من الشرك أبن دوانا بابي في كرم تروى
جن صوران أوكا واتكين شركة wato alamar imani ya kan kama a zuciyar mutum kullun ya rinka jin tsoron aukawa cikin shirka. Kada mutum ya amuntu cewa na kai matsayin da na hau tudun na tsira. Kullun ya rinka taka tsantsan cikin maganganunsa da ayyukansa kar ya fada cikin abin da yake shirka ne. Wannan shine abin da babin zai karantar da mu. Alakar wannan babi da babin da ya gabata, babin da ya gabata dai yana magana akan tahqiqut tauhid. Cewa kuma man haƙaƙa tauhida dakhala aljannata bighairi hisab. To idan har tauhidi ya tabbata, alamar tabbatuwarsa shine a ga mutum yana kaffa kar ya fada cikin shirka. Dan lokacin da duk ka samu tauhidi kamar ka samu wani abu mai girma wanda kake kokarin kare shi, kana bincike me ke kawo masa cikas dan kar ka aiwatar da shi baka sani ba. To shi yasa aka kawo babul khawf min ash-shirki a bayan sa. Wa qaulillahi azza wa jalla inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبنجي تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به الله بايا غفرتوا ان يشرك به احدى شي ده وني ويغفر ما دون ذلك ينا غفرت ما دون ذلك ابيند باي كاي هكا با ابيند باي كاي شركا با لمن يشاء ده وند يسو. wannan aya ta maimaitu a cikin suratul nisa har sau biyu. Farko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Auli na biyu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Can sai aka ce wanda duk yayi shirka da Allah faqad iftara isman azima, haqiqa ya kirkiri isman laifi ko zunubi aziman mai girma. Can wuri na biyu sai aka ce wa man yushrik billah, wanda duk ya hada Allah da wani faqad dhalla dhalalan ba'ida, haqiqa ya bata manisanci. To wannan shike nuna munin shirka, kasancewar ba a gafartawa idan har mutum ya mutu yana shirka. Babu yanda za a gafara Allah ta riske shi, zai dawwama ne a cikin wuta dindindin babu shi babu fita. Allah ya tsare mu. To shirka iri biyu ce. Farko dai tukuna menene shirka kafin mu je kan cewa ta rabu gida biyu. Abinda ake nufi da shirka shine tashbihul makhluqi bil khaliq. تشبيه المخلوق بالخالق ابن نفي كمن تابين هلتا دا مهلتا اذا كتا ابين هلتا دك ابين دا هلتا ساكي ملائكة ني النبي ني ولي ني مالمي ني الجنة تان قدن ني دك كون ني تشين وطن نينا زمامي المخلوق تو كسامون المخلوق ككمن تاشي ka kwatanta shi bil khaliq da mahalicci shine wa shine Allah. To wannan shine ake kira da suna shirka. Wannan kamantawar da zaka yi ka kamanta abin halitta da mahalicci wanda zai zama shirka shine kamanta abin halitta da mahalicci cikin abin da shi mahalicci yake kebantuwa da shi. Duk abin da yake Allah ne yake banta da shi kadai. Kafirta da baki ko kadarci a zuci cewa kuma wani ma ya siffanta da irin wannan abin, to ka kamanta wannan wani din dawa da Allah ya zama mai kenan, ya zama shirka. Kamar abin da ya safi bangaren rububiyar Ubangiji, halitta, kashewa, rayawa, arzutawa da sauransu, cikin dukkan wani abu wanda Allah ke gudanarwa shi kadai, in ka kudirce banda Allah wani ma na yi, to shikenan ka kamanta wannan din da Allah, wannan abin da kai ya zama shirka. kamar abin da ya shafi ibada khasa'is ne na Allah a bautata masa shi kadai kara da shi da wani dukkan dangi na bauta nashi ne mallakar sa ne idan ka kudirce banda Allah akwai wani wanda shi ma ana iya bauta masa ko a kira shi ya ji ya ansa cikin abin da ba mai iyan sa sai Allah to ka kamanta wannan din da Allah ya zama shirka kenan ina fata an fahimta a takeice dai abin da ake nufi da shirka shine tashbihul makhluq bil khaliq to shirka ta kasu kashi biyu akwai babban shirka akwai karamin shirka babban shirka shine ka dauki wani nau'i daga cikin nau'ikan ibada ka sarrafar da shi ga wani wanda ba Allah ba kamar abin da ya shafi addu'a wajen kira wajen roƙo ba a kiran kowa sai Allah dan ya kawo amfani ko dan ya kautar da wata cuta wannan haƙƙi ne na Allah idan za a kira yi shi kadai domin duk abin da ka gani a sararin duniyar nan mallakar sa ne in ni'ima ce kuka samu kaci daga gare shi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah idan cuta kuka samu kanku a ciki ba mai daukewa sai shi thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun yayin da muka tashi roƙon ni'ima muka roƙi wani ko cuta ta kama mu muna neman a dauke ta muka roƙi wani to mun bautata wani wanda yake ba Allah ba wanda wannan ya zama babban shirka irin wanda ke fitar da mutum daga musulunci dukkan nau'i na ibada mallakar Allah ne shike da zaran an sarrafa ga wani wanda ba Allah ba shike ne ya zama babban shirka karamar shirka kuwa shine kamar riya dan zai zo a cikin hadisi annabi ya siffanta riya cewa shirka ce yana daga cikin karamar shirka alhalifu bi ghairillah rantsuwa da wani wanda ba Allah ba wannan ita ma karamar shirka ce idan mutum yayi baka cewa ya kafirta amma dai yayi shirka yana daga cikin karamar shirka irin kukan nan na mutuwa yana daga cikin karamar shirka alfahari da kabilarka ko yarenka ko garinka sabanin alfahari da dangantuwa zuwa ga musulunci ka rinka alfahari da dangantuwa zuwa ga wata kabila wannan karamar shirka ce malamai suka yi umumi suka ce kai dukkan abin da in an bi shi zai kai mutum babbar shirka to shi yin wannan abin ya zama karamar shirka mun gane cewa babbar shirka tana me tana fitar da mutum daga musulunci karamar shirka kuma tana me ba ta fitar da mutum daga musulunci amma laifi ne mai girma to sai Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ubangiji baya gafartawa idan aka hada shi da wani amma yana gafarta ma duna zalika abinda yake kasa da shirka abinda bai kai shirka ba liman yasha ga wanda ya ga dama to anan gurin wace shirka ce baya gafartawa babbar ko kuma har karamar ma tunda mun bayyana cewa akwai karama akwai babba to sai ce la yaghfiru an yushraka bihi baya gafartawa idan an yi tarayya da shi babbar ko karamar ko duka biyun abinda zai kara taimaka mana ka'idar larabci la yaghfiru an yushraka bihi yushraku fi'li mudari ne ga an ta shiga cikin sa fi'li mudari innan da an ta shiga cikin sa ana tawilin sa cewa kaman masdar ne yadda takadirin zance zai zanto inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi inna Allah la yaghfiru ishrakan bihi an wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al-masdar anda abin da ya shiga cikin ta sun zama masdar ko masdar din nan ba zai zanto ma'arifa ba dole ya zamanto nakira a ka'idar larabci ba za ka ce ba la yaghfiru al-ishraka bihi sai dai la yaghfiru ishrakan bihi in wannan ne ka'idar sai zanto ishrakan dinnan nakira ne ga la ta riga yake an nakiratu fi siyaqin nafyi tufidul umum idan nakira ta shiga cikin jerin gwanan korewa kamar la yaghfiru ishrakan bihi a wannan lokaci nakira dinnan ta shafi kowane irin nau'i na shirka karama da babba Allah baya gafartawa kowane irin nau'i har ni yadin Allah baya gafartawa in mutum ya mutu yana yi bai tuba ba Allah baya gafartawa ina fatan kun fahimta sai dai rashin gafarta babba na dawwamar da mutum a wata dindindin. Rashin gafarta karama na sa a kama mutum da laifi a gobe kiyama, daga ƙarshe kuma dai za a kai shi aljanna in dai karamar ita kake, amma sai an kama shi da laifin. Don ku gane mu ne shirka, ba wanda ake yafewa karamar da babba. Haka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya tabbatar. Don wannan ka'idar kenan, la yasiru ishrakan bihi, idan ba gafarta masa me hukuncin sa kenan. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما واه النار وما للظالمين من أنصار. شيني ساكمكم إنك هذا دوشان آية ونن دومن أننا من موني شركتنا. أبو نقب وجن فسر مكنتي ويكثر ما دون ذلك. يا أيك ما تنفسر ونن اللفظ ينا غافرت كوما باين حكا زامتي كو ينا غافرت أبندبا حكا با ba duk dai bane ba. Domin idan muka ce wa yakfiru ma duna zalika, yana gafarta abinda bai kai shirka ba, liman yasha, ga wanda ya so, ko wa yakfiru ma duna zalika, yana gafarta abinda ba shirka ba, liman yasha, ga wanda ya ga dama. Wannan akwai bambanci, domin wa yakfiru ma duna zalika ai aqallu min zalika, yana gafarta abinda bai kai shirka ba girma. Amma wa yakfiru ma duna zalika, idan muka fassara shi ma siwa zalika, yana gafarta duk abin da ba shirka ba. Wanne zai fi dacewa kenan? Abin da bai kai shirka ba ko duk abin da ba shirka ba? Abin da ba shirka ba zai fi dacewa da wannan. To shikenan, kai ne ka karɓi bashin mutum, ka cinye, kana da halin da ya shiga kibiyan sa har aka waye gari a kiyama, Allah zai gafarta wannan? Amma shirka ne. Ashe ba zai yi bikinin mu ce wa yakfiru ma duna zalika, abinda ba shirka ba, sai dai abinda bai kai shirka ba. Idan muka ce abinda bai kai shirka ba, sai ya zanto ma'anar shi ne duk abinda girman sa ya kai da babban shirka, Allah ba zai gafarta shi ba. Duk abinda ya kai girman sa ya kai daidai da karamar shirka, kuma cikin abinda yake mallakar wani dan adam ne, shi ma Allah ba zai gafarta shi ba, sai in mashi ya yafe maka da kansa. Ina fata an fahimta. Sannan fadin mu cewa abinda duk bai kai shirka ba, ai kafirci ba shirka bane ba, amma daidai suke da mai da shirka wajen girma. An-nifaq, munafunci ba shirka bane ba, amma girman sa daidai yake da mai shirka wajen girma. Don mai kafirci shi mai shirka ai yana hada Allah da wani ne, ya kwatanta Allah da wani, ya yarda da Allah, ya yarda da wancan. Shi ko kafiri gaba ɗaya ma bai yarda ma da Allah ba gaba ɗaya, amma girman kaga idan iri ɗaya ne. Wa yakfiru ma duna zalika liman yasha. Wa qala al-Khalil alayhi salam, annabi Ibrahim amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce, wajnubni wa baniya an na'budu al-aslam. Wato can cikin addu'ar da yayi, da yace rabbi da al-haza al-balada aminan, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Rabbi ya ubangiji, ija al-haza al-balada aminan, kamar da wannan gari na Makka ya zanto amintaccen wuri inda babu rigima, babu tashin hankali a cikin sa. Wajnubni wa baniya, ka nesantar da ni da ‘ya’yana, an na abudal asnam, daga bautar gumaka, kada mu bauta magunci. Ka nesantar da ni, ka nesantar da ‘ya’yana bautar gumaka. Roƙon da annabi Ibrahim alaihi salam ya yi gashi a matsayinsa na Khalilullah, a matsayin Allah ya nesantar da shi da ‘ya’yansa daga bautar gunki, wanda yake wannan shi ne shirka. Wannan na nuna hatta bayin Allah na gari manya-manya ba sa amintuwa roƙon Allah suke kare su kar su fada cikin shirka, ko ta magana ko ta aiki ba tare da sun sani ba. Idan ya zanto annabawa kansu suna bukatar su rinka roƙon Allah ya kare su daga fadawa shirka, yanzu kenan wanda ba annabi ba ya zama minbabi aula ya rinka jaddada wannan addu'ar koyaushe. Kuma wannan da nuna hadarin shirka, da har annabawa da matsayinsu amma suna jin tsoron kar su fada ciki. Wannan shine alakar matashiyar maganar da ayar, dan mala yace babul khawfi min ash-shirki, mai ke nuna al-khawfi min ash-shirki gashi Khalil Khalilullahi annabi Ibrahim yana cewa wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, wato ka nesantar da ni, ni da ‘ya’yana an na'budu al-asnam, ka nesantar da mu bautar gumaka. Domin an na'buda ya zama an wa ma da khalil adai hiji tawil al-masdar, ma'ana ibadatul asnam ke. To su waye waɗannan ‘ya’yan nashi da yake roƙon Allah ya kare su da shi da su daga bautar gumaka? Waɗansu suka ce annabi Isma'il da Ishaq, ai su kaɗai ne ‘ya’yansa dai a tarihance, banda wannan baya da waɗansu ‘ya’ya, duk sauran jikoki ne. Wanda yake kalmar banin jam'i ne daga uku zuwa abin da ya sama. Wadanda suka ce a'a, dukkan wanda yake dangantuwa zuwa ga zurriyarsa, kenan da Isma'il da Ishaq da ɗansa Yaqub da dukkan jikokinsa da suka biyo baya ne, yake roƙa musu Allah ya kare su daga me? Daga bautar mugumaka. To idan muka ɗauki ma'anan farko cewa yana roƙan makansa da ‘ya’yansa biyu, Isma'il da Ishaq alaihimus salam, to wannan mun tabbatar Allah ya ansa addu'a take. Dan lalle waɗannan guda biyun ba su bautawa gunki ba. Idan muka ɗauka cewa a'a, kalmar banin anan ta shafi ‘ya’yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa gaba ɗaya ɗin nan da suka biyo baya, shin Allah ya ansa addu'a take nan? Domin lalle a cikin wannan jikokinsa da tattaɓa kunnensa a'a na aka samu Yahudu wanda suka fi kowa ɓarna a bayan ƙasa, zai yi kenan Allah ya ansa addu'ar Annabi Ibrahim? Bai ansa ba kenan. To zai yi kenan Annabi ya addu'a ki ansawa? Madalla, ansar shi ne an ansa wani ɓangare, ba ansa wani ɓangare ba. Ba dole bane idan Annabi ya ansa Allah ya addu'a Allah ya ansa masa gaba ɗaya, ya iya bashi rabi ki bashi rabi. Yuga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace, ya Allah karka halakar da al'umma ta da fari. Allah yace an ansa. Ya Allah karka kawo ranan da kafirai za su murƙushe musulmai ya zanto an dana jin ɗoriyar mu gaba ɗaya. Allah yace an ansa, wannan ranan ba za ta zo ba. A iya shan wahala a Bosnia, a iya shan wahala a Somalia, a iya shan wahala a wani bangare, amma sai ka samu lalle a wani yanki duniya musulunci na nan da ƙarfin sa, ba ya sa a dangwale masa hanci ba. Amma a sha wahala a waɗansu wuraren, amma a ce gaba ɗaya a ko'ina an hana kusa kat, ba zai yiwu ba. Allah ya riga ya ansa wannan, ya ce ya Ubangiji kar ka sanya al'umma ta su rinka faɗa a tsakaninsu, su kashe juna a tsakaninsu. Allah ce wannan kan ban ansa ba. Ka ganin gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'o'i a ansa waɗansu, ba ansa waɗansu ba. A rashin ansa wannan ba dan Allah baya san Annabi, ba dan Annabi baya daga ta ba, a'a, saboda wata hikima ta Allah da yazo, saboda wata hikima boyayya a wurin Allah. To haka Annabi Ibrahim ya roki a kare shi da zurriyarsa daga bautar gumaka, sai Allah ya ansa masa. Waɗansu daga cikin zurriyar hakika ba su bauta gumaka ba, amma waɗansu fa sun zo sun bijire ma Allah. Shi yasa da Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama, zan sanya ka ka zanto shugaba ga mutane. Sai ya ce wa min zurriyati, ya Allah zurriyata ma su ma zama shugabanni. Sai Allah ya ce me? La yanalu ahadi az-zalimin, az-zalimai ba sa dacewa da samun alkawari na da bayar da shugabanci. To wannan sai ya damanto kenan, ashe kamar ana nuna masa wanda ba az-zalimai ba cikin zuriyarka za su dace, wanda suke az-zalimai fa za su dace. Haka da ya roƙon wa mutanen Makka, rabbi da al-haza baladan aminan warzuq ahlahu min as-samarati, yace man amana minhum. Kaga anan gurin ya roƙe wa mummunai kadai, sai Allah ce wa man kafara, wanda ya kafirce din ma kuma shi ma zan baci. Ma'ana a nuna Allah ya ansa, wa nuna ya ansa wa gaba daya, dan dai a nuna hikimar Allah, kuma dan a nuna shi Ubangiji Allah ta'ala mulkin sa sakakken mulki ne, ba a yi masa kitse, dan ya zanto akwai karantarwa a cikin wannan abin da ya ga dama yake. Innahu wato fa'alun lima yuridu ne, shi Allah abin da ya ga dama yake zartatsuwa. Wani cikin annabawansa ko mala'ikunsa baya turta sashi kan abin da ba shi ya so ba, ba shi ya zartar yayi ba. Allah ta'ala, wannan shine hikimar ka ga wani lokacin Annabi yayi addu'a, Allah ya wannan dai ba za a baka ba. To idan ya zanto Annabi yayi addu'a a wani bangare, Allah ya ce ba za a bashi ba saboda wata hikima ta Allah, shin wannan zai sa kawai kake aiki ka sai Allah ya samu a tutar Annabi gobe kiyama kuma sai Allah ya ansa, ko a samu karkashin ceton Annabi kuma sai Allah ya ansa? Ba zai yi ba. Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, wa fil hadisi, ya zo cikin hadisi, akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirka al-asghar fa su'ila anhu fa qala ar-riya. Wannan hadisi Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo shi ba tare da ya fayyace marwaitansa ba, amma hadisin Imam Ahmad bin Hanbal ya ruwaito shi, haka Imam Tabarani. Yadda lafazin Imam Ahmad yake a cikin Musnad, inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkal asghar, ko ash-shirkul asghar. Qalu wa ma ash-shirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Qala Allah ta'ala yawm al-qiyamah, idha jaza an-nas bi a'malihim izhabu ila alladhina kuntum tura'una fi ad-dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Wannan shine cikon hadisi. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna akhwafu ma akhafu alaykum, lalle mafi tsoran abin da nake ji maku tsoro ash-shirkul asghar, karamar shirka. Kalu, sai sahabbai suka ce wa mashirkul asghar, menene karamar shirka ya Rasulullah, ya manzon Allah? Kala, sai yace ar-riya'u, ita ce riya. Kala Allah ta'ala, sai annabi ya ci gaba da karin bayani, yace Allah madaukakin sarki ya faɗa, Allah zai faɗa yawmul kiyama, a ranar tashin kiyama, idza jazan nasa bi a'malihim, idan ya kammala yawa mutane sakamako da ayyukansu, sai Allah ya ce da masu riya, izhabu ila allazina kuntum tura'una fid dunya, ku tafi zuwa wurin waɗanda kuka rinka yin aiki don su yaba muku a duniya. Fanzuru, ku je ku bincika ku gani, hal tajiduna indahum jaza'a, shin za ku samu sakamako a wurinsu ko ba za ku samu ba. Wannan shi ne cikon hadisin. الشاهد أتكلم حديث من ذي سفمة تاجر مجانا بابم سينمي إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر ما في صوران أبين دنيك جيمك صولو هيني كلام الشركة من قام بينا قام بالشركة كم تابع هاتري أما سيزن تو النبي نجوا الأمة صوران كلام الشركة baite na abin da nake ji muku tsoro shine babban shirka ba sai ce babban abin da nake ji muku tsoro akhwaf kaga ala wazni afal kin mafi tsoran abin da nake ji muku tsoro shine karaman shirka saboda me shine aka ce saboda ita karaman shirka a boye take babba asarri take don mai hankali zai iya nisantar ta musamman wanda suka fi kowa hankalin sa babban annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ba sai an tsoratar musu ita ba za su guje ta amma karamin shirka za ta iya boyuwa har da su irin shi yasa annabi ke ji musu tsoranta ina fatan kun fahimta to wannan shine hikimar cewa ana ji musu tsoranta na biyu idan ya zanto sahabbai kansu ana ji musu tsoran karamin shirka to wanda ba sahabi ba min babu aula ga sahabbai tare da cikakken ilimin su da takawar su da jin tsoran Allah su gashi Qur'ani na sauka da danyensa suna ji daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su amma duk da haka ana ji musu tsoron su fada cikin karamar shirka to ina ga wanda ba yake ba sahabi ba kuma min ba da aula ya fitin tanta ji musu tsoron ya fada cikin karamar shirka ina fata an fahimta to da aka tambaya Annabi ma huwa shirkul asghar sai Annabi ya ce ar-riya shine riya lafazin ar-riya an tiro shi ne daga kalman ar-ru'ya yadda yake fi'ilin madhi dinsa ra'a mudari'i dinsa yura'i mazhar din sai zama riya'an kamar qatala yuqatilu qitalan kaga daidai ke da ra'a yura'i riya'an dukkan su alawa zane fa'ala yufa'ilu fi'alan to tunda ar-riya wato daga lafazin ar-ru'ya ne wanda yake nuna ido ma'ana nuna wa mutane aikinka kai wani aiki dan mutane su gani to menene hukuncin mutun yayi aiki kuma dan mutane su ji ba su gani ba zai shiga karkashin wannan hadisin ko ba zai shiga ba domin riya dai a gaban mutane kai sai su gani amma akwai sama wanda muka fi sani da suna as-sum'a shine kai aikin ba wanda ya sani zai ka zo ka bada labari makasudin bayar da labarin ka dan mutane su yaba ma tuka yanzu ka ji wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza kin wannan sun gani ba su gani ba amma menene yazo gare su labari kai ka bada labarin dan su ji kuma su yaba ma kuma suka ji suka yaba din misali to wannan zai iya karkashin wannan hadisi ko ba zai shiga ba to ai gashi ba zai karbi sunan riya ba duk illar dai shi wanda ya nuna aiki ya nuna dan wata manufa dan kawai nuni ko dan ayaba aha wanda ya bada labari ya bada labari dan ya kosar da yunwarsa ta labari ko dan ayaba to karshen sakamako dai iri ɗaya ne to shikenan shi ma zai shiga cikin hadisi dan kar wani zo ce maka hadisin ya nuna ar-riya ar-riya kuma daga ar-ru'ya ne ar-ru'ya kuma shine aikin da aka yi aka nuna dan mutane su gani din nan daga nan aka tsoro kalman ar-riya to dan haka in labari ne ba zai shiga karkashin hadisin ba sai ka ce abinda muke bukata ba sunan ba karshen chapter menene sakamakon da yasa mai riya riya me yasa sakamakon da yasa mai sum'a yayi sum'a dukkan su manufar su shine me ayaba mu to wannan manufar ta ayaba musu ita ta rushe aikin sawa'un nuni ne mutum yayi ko labari mutum ya ba mutane ta iyawa wani ma baki ya bada labari ba a radio aka fada a jarida aka buga amma manufar sa da ya kira ƴan jarida ya hira da su da a gane yayi kaza to wannan riya tana rusa wannan aikin ba hasara irin wannan duk aikin da riya take da cikin ta rusa shi amma za ka galibi yau mutane in ba sun yi reba cikin aikin ma ba sa jin daɗi. Ko waɗansu ɗalibai ‘yan bauta a ƙasa ne musulmi suka je wurin wani attajiri suna neman taimako, za su sai tabarmi su sa a wani masallaci da dai waɗansu ayyukan musulunci, sai musu alƙawari ce ku dawo rana kaza, da ranar ta yi sai suka dawo, sai suka zo suka same shi ya ci ado ya zauna a kan kujera ga ‘yan fadawansa a gefe guda. Suka zo suka yi sallama suka nemi a yi musu iso, ya ce ku ce su shigo, kafin su shigo ya shi kimtsa rigarsa haka, sai suka shigo gansu uku, ya ce ya na ganku ku uku, sai ai mu ne wakilan kungiyar ɗalibai musulmai ‘yan bauta a ƙasa ɗin. Ya kaga mutanen banza yau na yin jarida har kawai za ku zo ɗauki kuɗina in ba ku a banza, ba jarida ba talabijin ba kaza ba kaza, ki dala ku tafi wani wuri ya kore su. To ka dan Allah ka je irin wannan shi, amma wannan take nan zai ne dan me dan wannan a baza a ce wani ba dama ne. To wannan idan kai kuma kai aikin banza ba ka da ladan komai a wurin Allah gobe kiyama, wallahi ba ka da lada ko fitika ba ka da shi a wurin Allah gobe kiyama. Allah ya tsare mu. To dai a takaice ya ‘yan uwa, abinda muka fahimta cikin wannan hadisi, lalle shirka tana da hatsari, tunda gashi karamar ta ma annabi ya fi jima tsoron faɗa ciki, kuma ya jima sahabbai tsoron faɗawa ciki, saboda ita shirka din nan karama tana rushe aikin da aka yi, duk da bata fitar da mutum daga musulunci ba, amma aikin da aka yi a ciki wato ya riga ya rushe kenan. To shine malamai suke cewa akwai abin nan, aikin da riya take shiga ciki nau'i wato kal, yana da halaye guda biyu. Halin farko in mariya ta faro tun daga farkon aikin har ƙarshen sa, to irin wannan aiki gaba ɗaya ya riga ya rushe, babu lada a ciki a wurin Allah. Na biyu shine wanda ka fara aikin da takawa da tsoron Allah da ikhlasi a tsakiyar aikin sai riya ta zo, to wannan aikin yaya, ya rushe ko bai rushe ba? Ya rushe. Wanda dai riya ta shiga ciki daga farkon sa har ƙarshen sa mun ce ya me, ya rushe. Na biyu shi riya bata shiga cikin sa ba gaba daya, ka fara sallar ka da ikhlasin ka da takawa, sai mutane suka zo sai ka rinka kuka a cikin kira'a saboda su haka kawai, ko kai dogon ruku'i saboda su, Ubangiji ya ga zuciyar ka dan su kai wannan dogon ruku'i ko dan su kai kukan nan, da a gani yanzu ka ga raka'an farko da ta biyu kai ta fi sabilillahi, ta uku ka zo kai dogon ruku'i dan saboda wane, ko raka'an farko kai kira'an kalami lafiya, ta biyu kuma riya ta zo ta shiga ciki dan wane ya zo ko dan su wane su, yanzu wannan sallan ta rushe gaba ɗaya ne ko komai ake ci? Ko yana da rabi na abin da ya yi da ikhlasi, rabin da ya kuma ikhlasi bai shiga ba ciki ya abin nan? To abinda malamai suke cewa shi ne ibadar za ka kalla, akwai ibadar da take salahu akhiriha muta'alliqun bi salahi awwaliha wa salahu awwaliha muta'alliqun bi salahi akhiriha, akwai ibadan da take salahu akhiruha laysa lahu alaqatun bi salahi awwaliha wa salahu awwaliha laysa lahu alaqatun bi salahi akhiriha, akwai ibadan da daga farko har ƙarshe, yadda ake bukatan gyaruwan farko ana bukatan gyaruwan ƙarshe kafin ta gyaru gaba ɗayan ta, ko farko ta gyaru in ƙarshe ta lalace ibadan ta lalace gaba ɗaya, ko ƙarshe ta gyaru inda farko dama an gina akan shirme ibadan ta rushe gaba ɗaya. To irin wannan ibadar idan riya ta shiga ciki ko da a tsakiyar ta ne, to ta rusa ibadar gaba ɗaya. Akwai ibadan da take farkon ta baya da alaka da ƙarshen ta, ƙarshen ta baya da alaka da farkon ta, to irin wannan ibadar farkon inda riya bata shiga ba akwai lada za ka same shi wajen Allah, daga inda riya ta faɗo ciki zuwa ƙarshe kuma ya rushe babu lada. Shine kaga kamar sallah ƙarshen ta yana da alaka da farkon ta, kayi raka'a ɗaya gyararra, kayi raka'a biyu gyararra, uku ya ka zo ta hudu sai kai rihi kai tusa, ta hudun ce kadai ta lalace ku duka har ta farko, har ta farko. To haka kayi raka'a uku lafiya yu da ikhlasi sai ka zo ƙarshe riya ta shiga ciki, sallah ta tashi daga aiki gaba daya, ba lada a wajen Allah. Amma kai ne ka ware kuɗi kana bayarwa sadaka fi sabilillah naira 1,000 ko naira 2,000, sai ka ware kana bayarwa, ka gama bayar da 1,000 da ikhlasinka, da ka shiga cikin 2,000 dubun ta biyu sai kuma riya ta shigo ciki, yanzu ka ga wancan 1,000 kana da ladanta a wajen Allah, wannan kuma 2,000 wanda riya ta shiga ciki ta riga ta rushe baka da lada a wajen Allah, dan wannan ibada ce wadda take mun fakka wato alrabe domin in kaga dama kai niyya zaka bayar da 2000 sai ka bayar da 1000 sai ka fasa sauran akwai zulubi a kanka ba zulubin komai a gaban ka wannan 1000 ba kana da lada ba to haka idan kai 1000 ta 2000 kuma sai riyar ta shiga ciki to wannan riyar ta bata inda can ya shiga banda nan gurin farko ina fata an fahimta to dan haka dai ibadar da yake auko mata a tsakiyarta za ku kalli wannan ibadar akwai ibadar da farkonta yana da alaka da karfe ba ta ingantuwa dole sai da gyaruwar duka bangalorin ta farkonta da karfe to in riya ta duro ciki ta rusa ta akwai ibadar da a'a wato farkonta baya da alaka da karfe to irin wannan duk inda ikhlasi ya shiga ciki ibadar ta yi kyau inda riya ta saki shiga ciki kuma ibadar ta rushe ya bayar da 1000 da ikhlasi yana da lada sai ya bayar da 500 da riya dan wani ya gani ta rushe in niyyar ta saki dawo mata kikkiawan niyya ya bayar da 1500 ta karshe kuma da kuma kikkiawan niyya yana da ladanta ina fata an fahimta saboda ibadar ta zanto mutakaffi'a to haka kuma duk ibadar da take guda ɗaya din wadda tana iya rushewa idan wani bangaren ta ya rushe to idan riyar ta duro tana durowa sai kai kokarin yaki da zuciya ka kautar da ita to wannan ibadar ta kai bango bata lalace ba amma idan riyar ta tsiglama a kanka akai ta tafiya to wannan ibadar ta rushe amma tunanin ya wanzo maka yana wanzo maka kuma sai ka sanar Allah sai kai maza ka tuka wannan to wannan ka riga ka tsira da ibadar ka dan haka wani daga cikin magabata yake cewa ba abinda ne yaki da shi a duniya irin ikhlasi yace kusan kullun sai na yaki tsakanin zuciyata tsakanin na da shedan kan ikhlasi shedan na san ayriya ni kuma ina kokarin in murkushe zuciyarta da nasara har waɗansu malamai ke cewa hikimar cewa annabi ya cewa sahabbai akhwafu ma akhafu alaikum ashirkul asghar din nan abin da yasa saboda galibi babbar shirka sahabbai ba za su yi ta ba likamal ilmin saboda cikar ilmin su na biyu babbar shirka din nan idan an yi ta shine shirka baya amfanuwa da komai kawai da yayi shirka yayi ta'addanci amma ita riya idan an yi dan adam yana amfanuwa da wani abu a duniyance to ita ko zuciya kullun tana son duniya sama da lahira sai wanda ya yaki da zuciyarsa ne zai koya mata ya tilasta ta tafifita duniya a tafifita lahira akan duniya amma in ba haka ba ka'ida amma dukkan zukata an halice su an tabi'ance su akan san duniya wanda kaga ya fita ya zama zakka to wannan wanda Allah ya arzuta da imani da ikhlasi yayi tafaka da zuciyar har ya koya mata san lahira amma a ka'ida duniya take ka'ida ke in mutum ya nemi ilimi in mutum ya yi wa'azi in mutum ya karantar in mutum ya nemi kuɗi in mutum ya nemi sarauta in mutum ya nemi duk abin da ake nema a ka'ida dan duniya ake neman wannan zuciyar dan adam tana neman wannan dan duniya wanda kaga ya kautar da wannan ya nemi lahira to wannan yana cikin ulul azmi kenan minan nasi ba minan rusuli ba cikin gama garin mutane yana cikin ulul azmi din wanda ya yaki da zuciyarsa saboda ka'idar zuciyarsa to duniya ne dan Allah sai kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tazaruna al-akhirah tuhibbuna al-ajila me tace al-ajila duniya kenan wa tazaruna al-akhirah tuhibbuna al-mal hubban jamma ta'kuluna al-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mal hubban jamma duk wannan zuciyar kenan a haka take san abu wanda yake na gaggawa sai wanda ya fada da zuciyar sai tarbiyyance ta kafin ta so gaskiya kafin ta fuskanci lahira gadangada to shi yasa annabi ya ce inna akhwafa ma akhafu alaikum ashirkul asghar saboda a cikin ashirkul asghar ne zaka yi aiki dan yabo kowa ko na san yabo kila kai aiki dan neman girma kowa ko na san girma kai aiki dan wadansu manufofi kowa na da wannan manufofin sai wanda Allah ya azza da imani da zai yaki zuciyarsa ya ladabtar da ita yace a hudinki ki sa gabbai na su wahala dan saboda wani abu na duniya na shirme sai dai koya kansa san lahira to salaf kullun har dabarar da suke don su koma kansu wannan shine kullun da daddare sai ma mutum yawa kansa ke diddiga hisabi awa 12 a yau menene na kirki menene wanda ba na kirki ba ya kirge na kirkin ya kirge wanda ba na kirki ba ya ga wanda ya fi yawa wanda ne na kirkin wanne ne na yin shi tsakanina da Allah ba dan wane ko wance ko suwane ba wanne ne kuma na yi dan suwane ko dan suwance wanne ne na yi dan ayaba ko dan immunana akwai lokacin da ka yi ibada ma a shirme shine ka yi dan ayaba to wannan yaban kila ka dan amfana da shi to amma akwai wanda zai kuma wani abu na ibada dan ya bada haushi wai kawai dan ka ganshi ka ji haushi shi ma ba lada innamal a'malu binniyat yanzu da ka ji haushi me ya amfana da shi me na gwada ko dandanan da yaji shirme kawai to wannan ko tana da yawa cikin mutane, ta kai ta kawo dan da mutum zai tsaya kawai kusa da kai yana fara zikiri dan ka ji haushi, ba dan Allah ya bashi ladaba. Mutum ya tsaya na salati ga annabi dan kai ne dan ka ji haushi, ya kwana yana maka dalailu aka dan kai ne dan ka ji haushi, tunda dai ba wahabiyan nan yana nan bare ji haushi. Wani ma kawai kana tafiya ya ganka sai ce Allahu waye zikiri dan ka ji haushi. To wannan kaga zikiri ibada ne, amma shi yayi dan me? Dan ya baka haushi. Innamal a'malu binniyat, in ka ji haushin ba dai ladan, in ma baka ji haushin ba hasara goma da goma ta kan masa ba lada. Akwai kuma wanda zai sa kasid na karatu dan wani makaucinsa shi ma ya ji haushi, kasid din da aka yi da gargaza kai ma sai ka sa dan ya ji haushi saboda an buɗe wuta a kasid. Wallahi kai ma baka da lada ko na sifin ko. Wace abinda malamai suka ce kenan, ka sake ta lokacin da bai fita ba, in ya fita ko mutum ya yi hasara tun da ba ramuwa. Na'am. Eh, kamar ya dare. Eh. Wannan ya ce wai shi ne yake sallah da dare sai ya karatu, sai waɗansu suka ji suka ce kai jiya mun yi tijin kira'a tana tashi a gidanka da dare. To wannan kai za ka yi kokarin ka ga akwai hanyoyin da za ka bi ka kare kanka kar wannan ya banka more da shi. Mai waka ya ce kai ina jin wani ne ka ji, ai ba kariya kai ba, wani ya ji, waye wannan wani? Amma shi ka baki ihamin cewa ba kai bane, sakon da ka so ya fahimta ba kai bane, duk da ba da wannan lafazin kai amfani ba, kai ina jin wani ne ka ji, ai ba kariya kai ba. Wannan amfanin fadin haka dan kar wannan ya ban ya zo ya sa ka ji daɗi ibadarka ne. Yamba mun karanta ba na baya wanda aka ce waye ya ga tauraro ya faɗo jiya, sai ce ni ne na ganki, amma lokacin ba sallah nake ba. A babin baya da makaranta ko? Eh? Ban ji ba. Idan mutum ya shigo ya ce a'udhu billahi ya riga ya wannan ba komai. Ba komai. Wannan babu laifi dan ya isti'aza dan ya kori shaytan wa yamma yanzu ganda kamar shaytani nazgun fasta'iz billah akhawfu ma akhafu alaykum ashirku al-asghar fa sai aka ce mina ashirku al-asghar fa qala ar-riya sai ce shine riya. Ina fatan dai mun fahimci hadisin. To da kyau. Wa an ibni mas'ud radhiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Wannan hadisi an karbo daga Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kan lalle manzon Allah tsira da mutunta tabbata gare shi yace man mata dukkan wanda ya mutu wa huwa yad'u min dunillahi niddan yana kiran wani Allah, wani wanda ba Allah ba, niddan a matsayin kishiya ga Allah, dakhala an-nar, to zai shiga wuta. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a kitabu tafsir, shi ne jerin hadisi na 4297. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, dukkan wanda ya mutu yana kiran wani wanda yake kishiya ga Allah, dakhala an-nar, zai shiga wuta. To wannan hadisi abu guda uku ne. Abu na farko yad'u, wanda lafazinsa daga da'a madinsa kenan, yad'u mudari dinsa, mazdar din sai zama mai addu'a'u, duk wanda ya mutu yana kiran wani ko yana bautar wani. Duk inda kaga lafazin da'a ko yad'u a cikin alqur'ani ko hadisi, yana magana ne akan nau'ika guda biyu na addu'a, wanda mun sha fadin su. Nau'in farko du'a'u ibadatin, nau'i na biyu du'a'u mas'alatin. Abinda ake nufi da du'a'u ibada shine bauta, ibada, wato kayi amfani da dan lafuzza na girmama Allah, la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din wa law kariha al kafirun. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دك اللفظة دسكك وينك ذكري وانده أبندك يتكنس هنا يقلم مع الله da tsarkake shi daga dukkan tawaya, siffanta shi da dukkan kamala. Idan mutum na furta su a baki, ba su kunshi wani roko na a bani kaza ko a kare ni da kaza ba, amfani da wannan lafazan shine ake kira du'a'u ibada. Yanzu duk lafazan da muka karanta a baya, baka roki komai ba, kana dai tabbatar wa Allah abin da ya tantance shi, kana kore masa abin da bai dace shi. Da ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la, ka ce duk duniya ba abin da ya tantance abota masa da gaskiya sai wa sai Allah. A fakaita duk abin da ake bauta ba Allah ba, kana ka ce masa hanci da wahdahu la sharika la, shi kada yake baya da abokin tarayya. Lahul mulk, cikakken mulki nashi. Walahul hamd, godiya da yabo na ƙarshe shi yake tantance sa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, shi mai iko ne akan komai, wannan duk yabo ne. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, wannan duk yabo ne. To dukkan kalma ta yaba ma Allah da jinjina masa, wannan ita ce ake kira mai du'a'u ibada. Amma du'a'u mas'ala shine kai roko, ka roki Allah wani abu, kace Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wa'afini wa'fu anni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa 'aynan dami'atan wa lisanan zakiran wa shifa'an min kulli da. Wannan dun menene? Du'a'u mas'ala, kira ne wanda ya kunshi roko. Wancan na farko kira ne wanda ya kunshi ne ibada tsantsa. To kowanne ana kiransa da suna addu'a'u. Akan kawo addu'a'u ana nufin ibada, akan kawo addu'a'u ana nufin me? Roko. A cikin Qur'ani ko hadisi duk ana kawo wannan. To wannan sai Allah, sai annabi ya ce mammata wa huwa yad'u min dunillahi liddan dakhala an-nar. Da yace wa huwa yad'u, duk wanda ya mutu yana kiran wani Allah zai shiga wuta. To wani irin kira? Kira na ibada yake nufi ko kira na roko? Ko duka biyun? Duka biyun. Duka biyun. Domin du'a'u ibada haƙƙi ne na Allah shi kadai. Haka du'a'u mas'ala fa? A'a. Wannan akwai inda ya halatta ka roki wani wanda dan Adam cikin abin da zai iya. Duk abin da zai dan Adam zai iya ka ce bani, wannan ba komai. Mutum ne ga naira 100 a hannunsa, sai ka ce ya Zaidu urzuquni 100 naira. Bai da ikon baka? Ba ga ta ba hannunki. Da ka ce urzuquni 100 naira, sai ka yi shirka? Ba kai shirka ba. Domin wannan arrisk din da ka roka, ka roki nau'i ne na arrisk wanda yake da shi. Amma ruwan sama yana ansa sunan almatar, sai ka ce ya Zaidu urzuquna mataran minas sama'i, yana da ikon saukar da shi. A nan idan ka roke shi wannan kayi ne shirka. A can ku da yake da naira 100, ya Zaidu urzuquni 100 naira, ya Zaidu ba mu naira 100, arzuta mu da naira 100, kayi shirka? Baka yi shirka ba, saboda wannan naira 100 din gashi yana da ita, kuma yana da ikon mika ta, sai ka roke shi ita babu ne. Ai ka san annabi ya ce idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'al, amma tare haka sai ce fa amma latima fala taqhar wa amma sa'ila, yace wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Sannan yace wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabili was-sa'ilina wa fi rikab. Ashe akwai wanda za su roka din? Ashe ana iya roƙon wani wanda ba Allah ba? Kuma ya zanto ba a yi shirka ba. Dan haka roko wannan kashi biyu ne, akwai roƙon da zai zama shirka, akwai wanda ba zai zama shirka ba. Amma du'a'u wanda yake na ibada wannan guda ɗaya ne kawai Allah yake wa, ba inda aka yi izinin ka bauta ma wani. Amma du'a'u wanda yake na mas'ala wannan kashi biyu ne, ka iya roƙon mutum cikin abin da yake da ikon bayar da shi, amma wannan ya zanto ba kai shirka ba. Amma in ka roke shi abin da baya da iko akai sai Allah, to wannan ya zama shirka. To wannan shine rarrabe wanda ya kamata ku. Da haka kenan mammata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, yad'u du'a ibadatin ko yad'u du'a mas'alatin fi ma la yaqdiru alayhi ahadun illa Allah, to shine dakhala an-nar. Amma idza da'a ahadan du'a mas'alatin fi ma yaqdiru alayhi al-insan, hal huwa shirkun? Abadan, laysa bi shirk. Ina fatan kun fahimci wannan gwari-gwarin haka. Ko ne cikin abin da yake da ikon bayarwa ne ba? Ba komai. Ko ka ce dan Allah ko baka ce dan Allah ba, in sha kai ma bani ya baka duk zai yi, matakar yana da iko akan abin. A'a, dattijo karka rikirkita da abubuwa wai sai ga annabi ya ce masu roko in sun roka a wasa musu kasa ba waɗannan ne ke a wasa kasa ba an bambance su a larabci waɗancan an ce musu almaddahina almaddahina su ne maroka a siffar roko da muka sani a Hausa wanda imma dai sun hada group na ga kida ga waka suna yi sai maka waka ka biya su sai wasu riki waka ya biya su ko wani attajiri biya su ko wani ma'aikacin gwamnati biya su imma wanda ma ba ma group din maka dadin a ciki amma za su zo wajen daurin aure ko wajen suna idan ka taho su ninka kira raka duk wanda aka ce ya wane mai kaza 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 ya mai dubun mota duk abin da za su faɗa shine abin da malamai ke cewa duk abin da za su faɗa biyu ne ko dai su faɗi gaskiya ko su faɗi ƙarya in suka faɗi gaskiya kafin su faɗa dama haka suke to da suka faɗa me sai ƙara in suka faɗi ƙarya sun faɗa abin da babu shi to ko me yana ba su kuɗin dan sun faɗi ƙarya ta kowace hanya ba su tantance a ba su kuɗi ba domin yazo ya ce maka ya wane mai gida da ɗaki hudu kuma ya zanto gidanka ɗaki hudu din ne kaga gaskiya ya faɗa to wannan abin da ya faɗa meye sabon abin da ya meye leburancin da yake bukatar biyan sa ciki amma yazo gidanka kawai dan karamin buloti yace ya wani mai hawa 15 ƙarya yayi to meye kuma da ƙarya za a biya shi shi yasa annabi yace uhtu turaba fi wujuhil maddahina duk wanda za su yi dan wani jikan wani dan a ba su kuɗi in sun faɗa ku dauki kasa ku watsa musu wannan umarni ne umarnin annabi ko zama wajibi ko mustahabi yana nan a matsayin sa na wajibi har sai ka kawo dalilin da ya mayar da shi mustahabi dan ba za ka iya ba kana jin tsoro to shikenan ka bar wajen ko ka toshe kunnen ka karka ji abin da yake faɗa amma wallahi mutaka zaka iya jarunta nan dauki kasa ka watsa masa haka annabi yace sallallahu alaihi wasallam amma roko wanda mutum na cikin larura mutum ne karamin ma'aikaci ila masinja ba almajiri ba malam karka ce ba haka nace ba karamin ma'aikaci ko masinja albashin sa 1,500 an zo an kwantar da matarsa a asibiti tana da juna biyu haihuwa ana bukatan kashe kuɗi 700,000 baya da wannan ya je ya roki wani dan ya taimaka masa kan wannan matsalar da ta taso masa ba dan ya mayar da roko sana'a ba wannan ya halatta yayi in yayi babu laifi irin sa ne Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanha in kana da shi ka dauka ka baki in duka yi kake da shi ka baki in ba duka ba ka baki ko kashi ɗaya bisa uku ne je ne mu sauran auno je in baka da kokofo ka faɗi magana mai kyakkyawa qaulun ma'rufun wa magfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kyakkyawar magana da zaka faɗa ita ma abin nan ce in lam tajidu waraqan ko in lam ajidu waraqan yawman ala warqin ajudu bihi ala sadiqi fa inni tayyibul udi kamar yadda nake cewa in ina da kuɗi in ina da zinari da zan bayar ga abokina to zan bashi in ya tambaya in baya da shi to zan faɗa masa kyakkyawar kalma duk mai roƙo na baya hasara ko dai ya samu zinari ko ya samu magana mai daɗi to haka ake so mutum ya zama shine wani balaraman kawai ya zo wajen Umar dan Khattab ƴaƴansa babu tufafi me kake cewa na ka tashi da ƙarfi haka ya hakuri to an ƙarasa nan gurin ya zo wajen Umar dan Khattab ya ce da shi ga ƴaƴansa duk ba tufafin kirki ga shi ma na cikin halin ƙarƙari ya zo samu Umar dan Khattab yace ya Umar alkhairi dzital janna uksubu nayati wa ummahunna wa kullana min az-zamani junna yace ya Umar din da yafi kowane Umar alkhairi dzital janna Allah dai baka aljanna ana addu'a yi masa ibar roƙo ne ba uktubu niyyati wa ummahunna ga ƴaƴana da mahaifiyarsu ba su da tufafi ki musu tufafi wa kullana min az-zamani dunna ka zame mana garkuwa daga dukan da zamani ke mana daga sukan da yau da gobe take mana zame mana garkuwa sai Umar dan Khattab ya ce to idan naki fa idan naki fa yace idan aba hafsin la azhabanna yace Abu Hafs ya zan yi sai in yi tafiya ta Umar dan Khattab ya ce idan za hafsa fa yakunu to idan ka tafi kuma me zai faru sai balaraman kawan ne yace takunu an hali latusalanna yawma takunu al-u'tayatu hanna wa mawqiful mas'uli bainahunna imma ila narin wa imma janna maganar kenan yace idan ma na tafi shikenan me zai faru fa yace dai gobe kiyama za a tambaye ka game da halin da nake yawma takunu utayatuhunna ranan da za a tara dukiyar da aka ba kowa ga dukiyar ga mai ita wa mawqiful mas'uli bainahunna wanda aka ba dukiyar gashi a tsakanin motocin sa gashi a tsakanin nerorin sa da dalolin sa gashi a tsakanin filaye da gidajensa, ya kai ka samu, ya kai ka kace? Sai an tambaye shi ɗaya bayan ɗaya, ya kai ka samu, ya kai ka kace? Yace wa mawqifil mas'ul bainahunna, wanda ake roƙa din yana nan tsakiya, wanda ake tambaya yana nan tsakiya, ya kai ka samu, ya kai ka kace? Yace wa imma ila narin wa imma janna, in an gama tambaya ko dai ka tafi ta ko ka tafi aljanna, ba na uku. Umar dan Khattab sai fashe da kuka, kira shi yace a bashi yadi da shi da matarsa da ƴaƴansa su je su dinka, sai ya gama da wa'azi. To dan haka idan mutum yayin roƙo dan saboda yana cikin larura, wannan baya cikin roƙon da shari'a ta zarga, matukar mutum bai mayar da abin sana'a ba. Amma mutumin da ya mayar da roƙo sana'a, yaki noma, yaki koyan sana'a, yaki leburanci, yaki dako, yaki yin dukkan wani abin da zai iya yi, sai ya zama dan maula. To wannan ko ya zama almajiri, kullana a bashi da Allah, a bashi ta annabi. Albarkacin daren juma'a, Allah ba ku mu samu. Ai ba taɓewa wai ka tsaya kana Allah ba ku samu, kai ba zai baka ba, wai sai dai an ba su ko kuma ku samu. Allah nan su ne su kaɗai banda kai, Allah da ya ce ujibu da'watad da'i idza da'an, wanda kai ma ka yi roƙo din ya baka, amma Allah ba ku mu samu. Wallahi galibi haka Bahaushe ya ginu, wato shi dama ba za a bashi ba kai tsaye, sai dai a ba ta wani shi ya samu. To hasara kenan wannan. To wannan ko alama ba turban annaba ba ce, ba a yadda ba ka mayar da bara sana'arka, ba a yadda ba ka mayar da maula sana'arka, ba a yadda ba ka roƙa dan ka ci, sai in larura ce ta faɗo ma ba yadda za ka yi, kana fatan da laruran ta kawo kuma wannan abin ya kawo. To shi kenan, shi kenan abin ya kawo. Har a lokacin dafa su wanda laruran ke faɗowa ma ba sa iya magana da, har sai da Allah ya magana cewa a rinka ba su. للفقراء الذين أهسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التأفف سبب كامي كيد كامي هنو باء أغاني سنة بكاتا تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا وبنجي جيرين كبادة قاعد زائع أغاني سنة تكين جماعة سنبوي تكين جماعة سنساجي قاعد تلو سنقا وحالا أما سنساجي تكين جماعة كي كاتي سنة دوداتا باين باس لئتا سبب دوداتا زوشي لسكي لئتا. To da haka ya ƴan uwa, kun ga ka iya kasa maroka ko masu roƙon wani abu kashi uku. Maroka kashi na farko wanda suke kiɗa da waka ko waka, ko kuma dai kawai roƙo idan an zo wajen ɗauran aure su zuga wane, su yi wa wane kirari don a ɗauki kuɗi a basu. Wannan haramun ne yin haka, ci da wannan ci ne da haramun. Hukuncin su a shari'ance kamar yadda annabi ya ce, ku ɗauki ƙasa ku watsa musu in sun roƙe ku, ko in sun yabe kuɗin nan ku watsa musu ƙasa. Na biyu, wanda ya roƙa saboda larura ta faɗo masa, halin yau da gobe ne bai mayar da abin sana'a ba, wannan babu laifi, in ya roƙa ya halatta a bashi, dan Allah ya ce lisa'il wal mahrum. Na uku, masu allazi wahidin da masu maula, wanda su ba kirari suke maka ba, amma sun mayar da roƙo ko bara sana'a su ta yau da gobe sun ƙi yin wata sana'a, wannan haramun ne. Hukunci kamar da annabi ya faɗa cikin hadisi, mutum ba zai gushe baina roƙon mutane har sai ya tashi ranar tashin kiyama, walaysa fi wajhihi muz'atu laham, fuskarsa ko tsokar nama ɗaya babu, zai tashi ƙwarangul fuskarsa gobe kiyama. To da haka man mata yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar, mun ce addu'a iri biyu ne ko du'a'u ibada, wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai. Da haka in mutum ya roƙi yawa bauta wani ya shirka, du'a'u mas'alatin, mun ce wannan za a kasa su kashi biyu. Idan ka roƙi dan adam abinda yake da iko akan sa ba shirka kai ba, idan ka roƙi dan adam abinda bai da iko akan sa sai Allah ne kadai, to ya zama mai shirka. To man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, kalmar niddu a larabce daidai take da ashabihu, ka iya cewa haza niddu haza, kana nufin haza shabihu haza, wani ya yi kama da wani. To duk wanda yake rayuwanin Allah ya kamanta shi da Allah, ta yaya za ka yi kamanta shi da Allah? Ka roƙe shi abin da ba wanda yake da iko a kansa sai Allah, kaga kamar ka kamanta shi da wa kenan? Allah shi ne wahoye da umin dunillahi niddan kenan, ka sanya shi ya zama kishiya ga Allah. Sai annabi yace da khalan nara, wannan hukuncin sa zai shiga wuta. Da khalan din nan fili madi ne, amma yana nuna abin da zai zo nan gaba, zai shiga wuta. To wannan shiga wutar zai shiga ne ya dawwama, ko kuma zai shiga ne a masa azaba ya fito? To shine malamai suka ce tunda an kawo itlaqi zai shiga wuta, ana nufin zai shiga ya dawwama, kuma wannan zai karfafa da fadin Allah ta'ala, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-nar. To ba ko yadda za a yi a ce ya dawwama an haramta masa aljanna, face sai ya zanto zaman sa na wuta ya zama na dindindin kenan. Duk wanda aka ranta aljanna zaman sa na wuta ya zama na dindindin kenan. Allah ya tsare mu. Hadisi na karshe, wali muslimin an jabirin radiyallahu anhu, Imam Muslim ya ruwaito hadisi daga Jabir dan Abdullahi yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kala manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi yace mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa mallaki yahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nara mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wanda ya gamu da Allah gobe kiyama la yushriku bihi shay'an baya hada Allah din da wani wajen bauta dakhala aljanna to wannan zai shiga aljanna wa mallaki yahu yushriku bihi shay'an wanda ko ya hadu da shi arhalin yana hada shi da wani wajen bauta dakhala an-nara wannan hukuncin sa zai shiga wuta shine Imam An-Nawawi yake cewa abinda muka sani a ilmance duk wanda yake hada Allah da wani kuma ya zanto an bintika an ga shirka ne shirkul akbar to zai shiga wuta din ya dawwama a cikin ta ba fita amma duk wanda yake hada Allah da wani kuma ya zanto shirka ce karama yace to wannan hukuncin sa zai shiga wuta sai dai ba zai dawwama a ciki ba za a iya fitar da shi daga ƙarshe a kai shi aljanna tunda shirkar da yake karama ce bata kafirta ba da dai sauran bayani da Imam An-Nawawi yayi wajen tantance wannan sannan malamai suka ce an ce mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa mallakihi yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wanda ya hadu da Allah baya shirkanta shi da wani abu sai aka ce kawai zai me zai shiga aljanna la yushriku bihi shay'an baya hada shi da wani abu zai shiga aljanna to wannan kadai na'am wannan kadai rashin yin shirka zai lamunce ma mutum shiga aljanna ne kai tsaye ko ya bayani yake domin ta iya wa mutum bai shirka ba amma ya wani laifin kuma ya je shiga wuta a wannan laifin shi yasa malamai suka ce wannan hadisin sai ka hada shi da sauran waɗansu hadisan da ko waɗansu hadisan da ke nuna ana shiga wuta da waɗansu laifuka ba wai sai shirka kadai ba ko kuma wannan hadisin lalle ka bashi waccan ma'ana kamar yadda muka faɗa daga Imam An-Nawawi cewa abinda ake nufi da shiga wuta in babbar shirka ce to bashi ba shiga aljanna ne sam sai shiga wuta kuma in ya shiga zai dawwama in karamar shirka ce to kila ba zai shiga aljanna ba karan al'amari a farkon al'amari sai an masa azaba a wuta to sai dai kuma ba zai dawwama a cikin ta ba daga ƙarshe za a cire shi a kai aljanna saboda me saboda waɗansu hadisan a waɗansu wurare da suke nuna hakan wanda duk suna da alaka da wannan masail din da ke cikin babin na farko al-khawfu min ash-shirki wato matsala ta farko mun fahimci yadda bayin Allah suke jin tsoron shirka ko su kansu ake ji musu tsoron shirka bayin Allah da suke jin tsoron shirka ga annabi Ibrahim yace wajnubni wa baniya an na'budal asnama kuma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Mulaika ibn Abi Mulaika yake cewa na ziki sahabbai manya-manya har mutum 30 cikin sahabban annabi kowa na jin tsoron ya zama cikin munafikai ma'ana kowa bai baiwa kansa garanti ba 100% jin tsoro yake kar wata rana kafarsa ta zame ga Umar dan Khattab lokacin da annabi ya kira Huzaifa ibn al-Yaman ya lissafa masa munafikai sai Umar ya kira shi ce da Allah annabi ya lissafa da ni yace bai lissafa da kai ba to kaga wannan suna da cikakken tauhidi kenan cikakken tauhidi shike nuna ka rinka jin tsoron fadawa cikin shirka kuma kullun baka ba kanka garanti kullum baka jin cewa mun hauta din mun tsira su wani ne suka rage kawai a ciki athaniya mas'ala ta biyu annar riya'a min ash-shirki lalle riya tana daga cikin shirka kamar yadda annabi ya bayyana athalisatu mas'ala ta uku annahu min ash-shirki al-asghar ita riya din nan karamar shirka ce mun fahimci wannan duk cikin hadisi arrabi'atu mas'ala ta hudu annahu akhfu ma yukhafu minhu ala salihina riya ita ce mafi girman abin da ake jiwa tsoron salihan bayin su fada ciki saboda salihin bawa zai zama salihin bawa ne yayin da ya zanto turare dan goma cikin al'umma wajen ayyukansa na kirki da maganganunsa na kirki to da wuya ka zanto mai aikin kirki ko maganganun kirki mutane ba su yabe ka ba ko akan idanka ko baka nan to idan aka yabe ka din cikin ɗaya cikin biyu ne ko wannan yabon ya ƙara ma himma ko kuma ka ci nasara wannan yabon ba ruwanka da shi kamar yadda shi da shi da rashin yinsa duk ɗaya to wannan ka zo mai cikakken tauhidi in yabon ya ƙara ma himma to ko yaya ya tashi da tauhidi duka galibi riya tana zuwa wurin wani cikin ayyukan ibadan da ake sa ran samun aljanna kai tsaye nan riya take zuwa ta shiga ciki to kuma da haka ake jiwa har salihan bayi su fada ciki al-khamisatu mas'alata biyar qurbul jannati wan nari kusancin aljanna da kuma kusancin wuta gashi an ce dukan wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna kaga kusa kenan duk wanda ya mutu yana shirka kuma zai shiga wuta kaga shi ma abin a kusa yake kenan eh wanda ya mutu yana shirka shi kuma zai shiga wuta السادسة مسألة تشدى الجمع بين قربهما في حديث واحد يدعك هذا قسنة الجنة دو تشكين حديثي تايا شيني دي حديث جابر نكر شيء دنن. السابعة مسألة تبقوي أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أبد النار دو وند هدد الله باية شركة تو زي شقاء الجنة وند قوي هدد الله يظن توين شركة تو زي شقاء الجنة ولو كان من أبد الناس كودا يفهمتا ننظام ننسيوين إبادة matakala ko shirka a ciki to sai ya shiga wuta kam. As-saminatu mas'ala ta takwas al-mas'alatu al-azima, kaga ashe ba wai ibada din ake so zan zuruto ba, ikhlasi cikin ibada da ko mutaba'a a cikin ibada. Duk ibada fa abinda ake so ya tabbata a ciki la ilaha illallah muhammadur rasulullah, shine kawai abinda ake bukata. Duk ibadar da zakai ta gangan jiki ce, ta harshe ce, ta kudi ce, ta kudi da gangan jiki ce a hade, abinda ake bukata a ciki la ilaha illallah muhammad rasulullah. Ta yaya za a gane la ilaha illallah ibadan nan baka yi ta ga kowa sai ga wa, sai ga Allah? Ta yaya za a gane muhammad rasulullah ibadan nan kayi ta a tsarin koyarwarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Shikenan ka tabbatar da la ilaha illallah. Amma idan a cikin ibadar ka bauta wani ba Allah ba, kayi shirka. Idan da ka zo ibadar Allah kadai ka bauta amma kai ta tsarin bid'a ba tsarin koyarwar annabi ba, kai bid'a, ibada ta rushe. Shi yasa da shirka da bid'a suke da alaka da juna, kuma da shirka da bid'a kusa da juna suke. Da mutum ya shiga bid'a to nan take kuma zai iya fadawa shirka kai tsaye, kusa suke da juna. Dan makwabtakar da ke tsakanin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ke makwabtaka kuma da ke cike tsakanin wato ashirku da albid'u, domin la ilaha illallah in ta tabbata kenan la shirka, babu shirka kenan. Muhammad rasulullah in ka tabbatar da ita dai babu bid'a cikin maganganunka da ayyukanka. Amma in an samu tangarda cikin la ilaha illallah sai kai me shirka, in an samu tangarda cikin fahimtar Muhammad rasulullah din ka sai a samu me bid'a. Duk ibada ta duniya sai wannan ta shiga ciki la ilaha illallah Muhammad rasulullah, matakar bata shiga ba to wannan ibada bata zama ibada ba. Shi yasa ya zanto annabawa sun yi tarayya wajen kira zuwa ga la ilaha illallah. As-saminatu mas'ala ta takwas al-mas'alatu al-azimatu, babbar mas'ala mai girma shine su'alul khalil lahu wa libanihi wiqayata ibadati al-asnami, wato yadda annabi Ibrahim khalilullah ya roƙan makansa da kuma ƴaƴansa cewa a kare su daga bautar gumaka. Wannan kadai ya isa ya samu gane shirka babbar abu ce, kuma lallai ya kamata kullum mutum ya rinka yin addu'a, tun daga annaba ma sai da addu'a zuwa kai labari. At-tasi'atu mas'ala ta tara i'tibaruhu bi halil aktsari, annabi Ibrahim abinda yasa yake roƙon a kare shi saboda ya san galibi mutum na bin taron jama'a, to kuma taron jama'a da yawa sai ka samu shirka na shiga. Dan da yace wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, sai ya ce rabbi innahunna adlalna katiran minan nas, saboda su gumaka sun halakar da yawa cikin mutane. To shi yasa nake jin tsoron kar ni ko ƴaƴana mu bi taron yawa din. Yayi izina da wannan ne. Al-ashiratu mas'ala ta goma fihi tafsir la ilaha illallah kama zakara al-Bukhari, a wannan babi mun fahimci tafsirin la ilaha illallah kamar da Imam al-Bukhari ya nuna. Tafsirin la ilaha illallah shine rashin yin shirka kenan. Al-hadiyata ashar mas'ala ta goma sha daya fadilatu man salima min ash-shirki, falalan mutumin da ya kubuta daga shirka, wannan mutum yana da falla mai girman gaske, matakar ka kubuta daga shirka cikin maganganunka da ayyukanka. To abin da muka faɗa na daidai, Allah ya shafe mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana. Assalamu alaikum. Tambayan farko yana cewa idan mutum yana cikin aiki sirri take nema ta shigo amma yake ta kokarin kore wannan zai din, to me matsayin aikin sa? Wannan aikin sa yana nan bai lalace ba, matakar bata riga ta kankama ba ita riyadin. Ko malamai dama sun ce ko kana cikin aikin ta zo amma tana zuwa sai ka kautar da ita, to wannan aikin ka ya tsira. Shi yasa kullum magabata din suke ta kokarin jaddada niyoyinsu cikin maganganunsu da ayyukansu, kuma suke yawaita ibada. Babban abin da zai lamunce maka ka nisanci riya, farko dai ka rinka yawaita addu'a kana isti'aza Allah ya kare ka daga wannan din, farko kenan. Na biyu, lizintar zikirai na annabi sallallahu alaihi wasallam, da yawan karanta littafan magabata waɗanda suka magance wannan matsalar, wanda ke sa mutum ya samu gyaran zuciya, kullum yana wa zuciyarsa sabis don ayyukansa su rinka yin kyau. Akwai littafai masu kyau da magabata suka rubuta, littafan zikirai dai waɗanda suke da muqaddima mai kyau, kamar littafin Al-Wabilus Sayyib na Ibn al-Qayyim, muqaddimarsa ma kawai wata duniya ce wajen gyara zukata, da yadda ya magana akan zukata kala uku ne, ga matacciyar zuciya, ga rayayya, ga marasa lafiya. To ita zuciya mara lafiya ya za a gyara ta, wani hanyoyi ake bi ta samu lafiya? Wato ya maganganu masu kyau a cikin littafin Al-Wabil Sayyib, kafin yadda kan kawo zikiran da annabi ke a lokuta daban-daban, wanda wannan su suke rayar da zukatan bawa. Wato galibi daga cikin yan uwa da dama da suka nisanci zikiri irin na bid'a, sai zanto kuma sun nisanci har zikirin sunna din kuma, ba kasafi suke ba sai ɗan kaɗan, wanda zai nizinci a safiya yanzu na waye gari zikirai kala nawa ne, suka tabbata cikin Bukhari da Muslim da sauran littafan sunna daga annabi cewa annabi na yi da safe, in ya zo yamma haka, in ya zo kwanciyar barci haka, in ya zo tashi haka. Wannan su suke gyara mutum ya kasance ya nisanta, shaidan ba zai iya cin nasara a kanka ba. Don su shaidan iri biyu ne, shaidan na mutane da shaidan na aljan. Shi shaidanin mutane idan ya zo maka da shaidanci ta aka kyautata masa, fa idan lazi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamid, shi yana adawa da kai, kai kana mayar da shi kamar shi shine kafi kowa kauna a duniya, shikenan sai ka zama surikinsa in yana da kunya. Amma Allah ya ce wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim, ba kowa zai iya wannan ba sai masu hakuri. In ba haka ba mutum na gaba da kai kake ce zaka yi laluma da shi, mutum ba ruwan shi da kai kake ce kana da ruwa da tsaki da shi, wannan sai kai yake da zuciyarka. Shaytanin mutum shi ta haka ake biyo masa, amma shaytanin aljanto shi wannan babu yanda za a yi. Baka ganin shi ma balantana ka bashi wani tukuici na kyakkyawar mu'amala, shi dole ka fake wajen Allah kawai. Wa yamma yanzaganka min shaytanin nazgun fasta'iz billah, wannan an tabbatar da wannan a wurare guda uku cikin Qur'ani. An gane ko? Wurin farko cikin suratul A'raf, shaytanin mutum a can gurin sai aka ce kuzul afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin, wannan dangane da mu'amala da shayatinal insi kenan, shayatinal jinni fa. Sai aka kawo wa yamma yanzaganka min shaytanin nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Na biyu kuma wurin shi ne cikin suratul mu'min, cikin suratul mu'minin da Allah ya ce idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun, wannan dangane da mu'amalar shayatinul insi kenan, in yayi ma mummuna kame gurbin da kikkiawa. Idfa billati hiya ahsanu sayyi'a nahnu a'lamu bima yasifun, na gaba shayatinul jinni sai aka ce wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun, dole sai ka fake wurin ubangiji. Na uku shine muka fara kawowa fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa allazina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazzin azim, wannan shayatinul insi kenan. Shayatinul jinni kuma wa yamma yanzaganka min shaytanin nazgun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim, a cikin suratul a'raf innahu sami'un alim, a cikin nan suratul fusilat innahu huwas sami'ul alim. To dan haka da yawa daga cikin magabata bana manta Sufyan ne yake cewa farko da muka fara neman ilimi, muna cikin tashin neman ilimi, balagar neman ilimi, yace ba dan Allah muke nema ba, kawai dan mai takara da abokai, dan mai irkure. Amma daga ƙarshe sai Allah ya arzuta mu da ikhlasi, ikhlasi yazo. Shine Imam Az-Zahabi yake cewa kaga manya na gani da suke wa kansu adalci, inda suke tangarda su fada, dama dabi'ar magabata kenan da mai bin halin su, in yayi laifi ya fada, inda kuma daidai take ya fada. Yace yanzu da zaka nemi dan tatsitsi wajen neman ilimi, kace dan wa kake neman ilimi? Yace ai dan Allah nake yi. Yace amma ga suna da, yace farko dan takara muke neman ilimi, da wuya kuma ilimi ka fara neman shi, wannan takarar ba ta shiga ba, takara da sa'anninka, takara da waɗanda kake ganin ka kawo su nuna, da wuya mutum yana neman ilimi wannan bai shiga ba, illa man rahima rabbuka, sai dai kullun kana fada da zuciyarka dai kana roƙon Allah ya kare ka. Amma ka ce ga kai tunda ka fara neman ilimi da ikhlasi kake har ƙarshe, amma ka faɗi wannan kayo da kanka, gari ma ka faɗi gaskiya kawai, cewa lallai akwai riya a ciki, amma ana roƙon Allah ya magance ta, amma ba za ka iya ba. Wannan yake cewa shin mutum zai iya tsara wata addu'a domin ya roƙi Allah da ita, kuma zai iya koyawa wani ya roƙi Allah da ita? Idan ka tsara wata addu'a ka roƙi Allah, kuma ya zanto ɗin a cikin wannan roƙon babu sabo a ciki, ya halatta. To amma abu mafi dacewa shi ne ka koyi samfurin ibada ɗin, addu'a ɗin, daga koyarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin cikin duk abin da Annabi ya roƙa, abinda duk kake so ka roƙa na alkhairi, Annabi ya kawo lafuzan da za ka yi amfani da su. Abinda duk kake jin tsoron ka kauce masa na sharri, Annabi ya kawo lafuzan. Kuma sai Annabi ya kawo kalma duka ba ta fi layi ɗaya ba, wanda kowa zai iya yi, mace da namiji, tsoho da yaro, amma kaga ta kunshi alherin duniya da lahira gaba daya, wanda in kai ne za ka yi, saboda rashin hikima irin taka, saboda rashin basira irin tawa sai mu cika littafi har yanzu mun manta da wani abu mun roka ba. Amma annabi cikin kalmomi kadan sai ga ya tattara ababe masu yawa, kamar inda yake roƙon wato attuka wal afafa wal gina, inni as'aluka attuka wal afafa wal gina. Attuka kaga tsayawa akan tafarki madidi, in bi umarni in bar kuma abin da aka hana ni. Al afaf in zanto kamamme daga abin da ke jikin hannun mutane, dan wannan zai jawo mun kaskanci. Kamamme daga aukawa cikin haramun, aukawa cikin zina, aukawa cikin sata, aukawa cikin sama da fadi, dukkan wani nau'i na kamewa wannan ya shiga. Al-ghina, ya Allah ina neman wadata. Wadata ko iri biyu ce, wadata ta dukiya, wadata ta zuci, kowace aka baka kana da bukatar ta, kuma in ba hada ma duka ba kana cikin talauci. In mutum na da wadatan zuci baya da wadata ta yau da gobe, dole rayuwa da za ta yi masa wahala, duk da Allah ya bashi zuciyar da zai jure, amma dai rayuwa za ta dan wahalar da shi. In mutum na da wadatar zuciya baya da wadatar zuci, to wannan gara matsalar ka da shi, ba zai ci mai kyau ba, ba zai iya shan mai kyau ba, kullun tari, baya iya ciyar da iyalansa, baya iya ciyar da kansa, baya iya musu sura ta alfarma, baya iya wa kansa abin hawa ko gida da zai yi ji daɗi, duk ba zai iya ba, ko ba zai iya ba wani ba. Shi ya mallaki miliyoyi, kai da kake samun naira 4,000 ko 5,000 a ƙarƙashin sa Hausa yake ji. Idan wani abokinsa ya zo ya maka kyauta a matsayinka na yaransa, Hausa yake ji. Ya mallaki miliyan 50, miliyan 60, kila har miliyan 100, in ya ga wata harka za ta zo kana yi masa aiki, kuma ka je ka samu wata harka a baya da za ka samu 100,000, Hausa yake ji. Ƙarshenta ma ya sallame ka. Ya na ganka auri kaza, to wannan wato talaka kenan, wannan na ƙarshe mai irin wannan dukiyar, baya da hutun zuciya, kullun harinsa baya kallon adadin mutane nawa yake a so a suka fishi dan ya kamo su, wani ya fishi yawan gidaje sai ya kamo shi, wani ya fishi fulote sai ya kamo shi, duk fulotan gari sun kare gaba daya, an zo har kududdufi ake bi, a kududdufi za a auna masa tsawon abin nan ya zo ya cike a wurin, ko da gefensa dama da hauni ba a cike ba, duk rumfuna sai an saye, yan kasuwa kanana masu jarin 100,000, 200,000, 300,000 su shiga cikin halin kakanikai. Duk wanda yake sayan wannan ba fa dallarurarsa bace ba, ba kuma dallaruran ƴaƴansa ba, dan yana da abin da in rumfunan ne, in gidajen ne, adadin ƴaƴansa, adadin kowa zai samu gida uku da rumfa biyar ko shida, kuma a samu doriya a kai. Amma har yanzu yana kyashin taka ta kai kadai, ya zai yi kama shugaban local government a hannu da a kwace taka a bashi? Yanzu akwai irin waɗannan da yawa. Ya za a yi dukkan wani filin wasanni a matse su a mayar da su rumfuna? Ya za a yi kowane kududdufi ya zama rumfa? Bayan an ba ku rumfuna ba, an keta kasuwa an gama, kawai in kai wasa sai wani ya je sai daidai kofar kantinka kuma. Kuma idan aka zo za a yi kantin, tunda haya zai bayar, ba shi zai sa kayansa a ciki ba, sai a rinka yin kanti ɗan tsukuku, ko teburi ma bai isa ba sosai ballanta na kujerar da za a zauna. Saboda wurin da ya kamata a yi kantuna biyar sai a yi kantuna 10, duk a marmatse, kuma ce sai ka biya 20,000 a shekara. Wallahi sai mun kai zuciyar mu nesa, in ba haka ba duniya za ta kai mu tabaro. To wai idan kana tara dukiya kuma baka tara kwanakin da za ka kashe ba, yanzu akwai rashin basira da ya wuce wannan? Ka tara dukiyar mai yawa, tana bukatar a yi shekara 10, a yi shekara 20 ana ci, ko komai bai shigo ba dai ta isa wannan shekaru 20 ana ci, ko ba ka da tabbas ɗin kwana 20. To sai ka yaya ka tara dukiya baka tara kwanakin kashe ta ba, a makon da ta taru kai wa kanka gata aikin alheri, tunda ka ji annabi ya faɗa, kuma ka san cewa mayin tsiko anil hawa yace al muktiruna humul muqilluna, wanda aka ba da yawa anan a can sune talakawa. Sai yayi to gaciya yace illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza, yace sai wanda ya diba ya bayar nan, ya diba ya bayar nan, gaba da baya, gaba da kudu da arewa, to sune humul muktiruna can, kuma sune al muktiruna can. Amma duk wanda yake a ta kalilan wa aka da, to wannan su ne humul muqilluna yawmal qiyama, masu kudin nan su ne talakawan can, haka annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce. sai ya to gaciya yake sai wanda yawaita kyauta yawaita sadaka yawaita ciyarwa yace man zama qaraba aw miskinan zama taraba to sai ko mutun yayi yaki da zuciyarsa kafin wannan to dan haka dai abinda zaka roka kullun ka iya ganin abu kace ya Allah ba na abu kaza kuma idan to ba zai zama maka alkhairi ba sai amma in ka bi samfurin addu'ar annabi sai ga akwai hikima a ciki inni as'aluka al-ghina ko as'aluka at-tuqa wal-afafa wal-ghina take ga ta ga mai komai da komai a ciki inni as'aluka al-khaira kulluhu ma alimtu minhu ma la a'lam wa a'udhuka min ash-sharri kullihi ma alimtu minhu ma la a'lam annabi ce ina roƙonka alheri gaba daya abinda na sani da wanda ban sani ba ina roƙo ka tsare ni sharri gaba daya wanda na sani da wanda ban sani ba dan Allah akwai dangin alheri da sharri wanda bai shiga cikin wannan addu'ar ba to wani lafazi zaka yi da wannan in kai aka kyale sai ka tilasafawa alkhairu kulluhu dukkan dangin alheri ya shiga ciki har kudin ma dai sun shiga ciki din tunda su ma kudi sunansu alkhairu innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru wa idza massahu alkhairu alkhairu anan almalu inna batasha rabbika lashadid ba abin nan kai abin nan can da yake cewa wa innahu ala zal innahu li hubbil khair wa innahu li hubbil khairi lashadid alkhairu anan shi ma almal dan haka as'aluka alkhaira kulluhu komai ya shiga ciki wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi komai ya shiga ciki na sharri sai ce ma alimtu minhu wa ma la a'lam wanda na sani da wanda ban sani ba kaga an gama da komai kenan wai wannan yace idan mutum ya sa kasar mai zafi amma dan dumin mutane su gane ba dan ya ba su haushi ba shi ma yayi laifi innamal a'malu bi niyyat tsakaninka da ubangiji in kai dan su gane fa lillahi alhamdu in kai dan ka ba su haushi kuma to kuma dai shine mu dai mun riga mun faɗa yanzu mizanin kai ne zaka tuntubi zuciyarka dan mai kai sannan kasar mai zafi ba ko ina yake dacewa ba wadansu kila za su fi bukatar kasar wanda yake ba mai zafi da yawa ba duk da cewa akwai wanda suna bukatar mai zafin mutane kala biyu ne sai wannan yake cewa mutum ne ya tashi yin du'a'i na ibada kamar salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko yin zikiri dan a biya masa wata bukata ya halatta wato du'a'u ibada yana da alaka mai karfi da du'a'u mas'ala idan ka zo zaka roki wata bukata yana daga cikin ladabin addu'a ka fara gabatar da du'a'u ibada kafin ka gabatar da mas'ala din da kake so kafin ka roki Allah ka fara kirara shi ka fara yi masa yabo shi yasa malamai suka ce daga cikin ladabban addu'a dama akwai su kamar haka wasu daga cikin ladabba na addu'a farko idan mutum zai addu'a yake ya zabi lokaci wanda yake dama akwai saran ansa addu'a ciki to wannan kuma lokuta suna da yawa idan kai azumin nafila lokacin bude baki lokaci ne na saran ansa addu'a ko azumin nafila ko farilla ko ramuwa ko ada'i in dai ka zo bude baki lokacin ansa addu'a ne bayan an kammala kiran sallah na farilla a masallaci kafin ikama wannan ma lokaci ne na ansa addu'a annabi ya ce addu'ar da ka yi ta wannan lokaci ba a jefar da ita saboda haka ke bantar lokaci ha kuma da asubahi kamar tun da karfe 4 har zuwa lokacin da rana za ta fito wannan lokaci ne mai albarka da ake saran ansa addu'a saboda haka dacewa da daren lalata kadari shi ma wannan lokaci ne na ansa addu'a da dai lokuta mutum ya keɓanci lokaci ko ya dace da hali yanayi daga cikin yanayin da ake ansa addu'a kamar mutum na cikin matafi halin tafiya halin na ansa addu'a tafiyan nan kayi ta ne a jirgi daga nan zuwa Lagos a mota ka tafi a ƙasa ka tafi kan jaki alfadari ka tafi halinka dai na matafi kana da dama idan ka addu'a Allah ya karɓa maka na biyu idan mutum ya zo addu'a zai daga hannu saboda ana bukatar daga hannu a wajen addu'a tawatiratul ahadisu fi zalika hadisai mutawatirai suka zama wajen daga hannu wajen addu'a na uku wajen abin da zaka bude da fi ya zanto yabo ne ga Allah koda alhamdulillahi rabbil alamin kadai kace ballantana kuma ka kara da wadansu kalmomi dan haka annabi yake koyar da mutane kace allahumma inni as'aluka bi annaka antal lahu la ilaha illa anta al azizul mannan sai ka roki addu'a bi annaka anta allah la ilaha illa anta ajiye mu ya kare al aziz al mannan sai ce bani kaza ha kuma ya zal jalal wal ikram ya hayyu ya qayyum duk wannan yabo da zaka malala ma Allah ta'ala idan kai yabo na biyu na abu na gaba salati ga annabi kana game ban Allah sai ka kawo salati ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, saboda ibada ce mai girma yin salati ga annabi. In ka gama wannan sai ka roƙan wa kanka duk abin da kake so na alkhairi, ka nemi tsari daga dukkan dangi na sharri. Ka gama wannan sai ka roƙa ma iyayenka, suna da rai ko sun mutu ne dai ka roƙa musu. Ka gama wannan sai ka roƙan wa dukkan mummune maza da mata su shiga. Ka'idar addu'a annabawa kenan. Da haka annabi Nuhu yace rabbi ghfirli wal walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wal mu'minin wal mu'minat wa la tazid adh-dhalimina illa tabara. In ka gama addu'ar baka shafa a fanta, kawai sai ka sauke hannun, shikenan ka gama addu'a. Da haka dai ka iya yin du'a ibada ka hada shi da du'a mas'ala nan take. Ina ganin yawa ware da gaske kiran wani Allah ne, yana cewa shi ne zai zauna sai ce ya Rasulullah, ko zai tashi ya ce ya Nabi Allah, yana cikin kiran wani Allah. Ka kirayi wani Allah bai dace ba, bai dace ba. Akwai izamu a hankali ake tafiya ne karatun, zai zo babi za a zo wani wurin ka ji kamar da mu ake, kawai mu kadai yan nan garin, banda mu ba ma kowa, kamar annabi da mu kadai yake. Ba ma karatu yana tafiya a hankali a hankali. Kuma amfanin karatu shine kullun ka ji wani abin da ya shafe ka, sai kai kokari ka gyara. Karka ce an man habaici ko an faɗa mun ba daidai ba, wallahi mai karatun ba bai san ka ba, bai san ka zo ba, shi ma ya bi ta kansa. In dai mutum zai karatu wallahi sai ya bi ta kansa, sai ya bi ta kan karan kansa. Ba Qur'ani zai karanta ba ko hadisi, a annabi yana magana duk duniya bai ce wa banda mai karantawar. To dan saboda haka ka'idar shine in ka ji laifinka sai ka kokarin tuba, Allah ya yafe maka duk abin da kai na baya ka dauka kai shi bisa ga rashin sani, Allah ya yafe maka, shikenan ka riga ka huta. Amma ka tsaya ka kafe a ai mu iyaye daga kanni haka yake cewa dan me za zo a ce mana kaza yau, shikenan ga ba da wannan ansar gobe a kiyama kenan. Ya hakuri asalamu alaikum, kai ma ya hakuri.